Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A ƙasashen Afirka da ke tsakanin manoma da makiyaya, abu ne da hukumomi suka jima suna faman ɗaukan matakan magancewa saboda illolin da yake haifarwa. Sai dai har yanzu ana samun aukuwar matsalolin. Har ila yau su kansu mahukunta ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ƙara lalubo hanyoyin da za a bi don magance matsalar. Kamar yadda a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, gwamnati ta haɗa hannu da wani shiri mai samun tallafin Bankin Duniya wajen farfaɗo da kwamitin hana faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Ga rahoto na musamman da wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana.
Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya jima yana tare da zaune tsaye a ƙasashe daban-daban na duniya, inda so da yawa yakan yi sandan salwantar rayukan jama'a na dukkan ɓangarorin biyu. Alal misali, a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, an saba samun irin wannan rikicin a 'yan watannin da suka gabata, inda har aka samu salwantar rayukan Hausawa manoma biyu da Fulani makiyaya biyu, kamar yadda kantoman ƙaramar hukumar Gudu, inda abin ya faru ya bayyana.
Matsala ce tsakanin manoma da makiyaya akan noman dagandu, saboda san suna da gandu wanda yake gandun nan tsawon shi zai kai kilomita 100, wajen shi akalla zai kai kilomita 70 ko 80. To shi ne aka ɗibi wani daga wani wuri daga ciki, aka ce su manoma su noma, kuma noman da su da manoman da Fulani kowa yana yi. To sai aka ɗan samu rashin jituwa. Su Fulani suka ce sai an ɗibo musu wurin kiwo bakin gari, su manoma su je can daji a yi noma, su ko nan bakin gari a bar musu wurin da za a yi kiwo. Satin da ya wuce ni kaina na zo garin, mun zo da jami'an tsaronmu na sojoji da 'yan sanda, muka kira duka ɓangarorin muka zauna da su, muka yi sulhunsu akan inda manoman suka duba ɗiba cikin kashi hudu, muka raba wurin biyu, aka bar ma makiyaya rabi, aka bar ma manoma rabi. Kuma rabin da aka bar ma manoma an yi ne akan da Fulanin da Hausawan kowa ya je ya noma, ba an bar wurin manoman kawai saboda Hausawa ba ne, an bari saboda su duka. Kuma kun aminta da haka, muka yi yarjejeniya a lokacin ina wurin har ƙarni dai da wani abu, ranar nan dai kusan da Juma'a ba mu samu mu duka. To ranar Litinin, Talata ne ko Laraba, su Hausawan suna cikin gonakin, wasu waɗanda ba san ko su waye ba suka zo da bindigoji suna halgansu, har suka kashe mutum biyu cikin Hausawa. Har suka kira ni cewa ga abin da aka yi masa, na ce to su yi hankali don Allah kada su ɗauki wani fansa da hannu. Gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin, kuma suka raki mutanen garin, aka je aka ɗauki gawawwakinsu da aka kashe. So ko da aka zo su mutanen matasa su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu, su kuma sun zo da inda gawawwakin suke sun biyo tawu har zuwa wannan ruga Fulani. Suka ce sai suka samu wani bukka a cikin wannan bukka inda aka sama shi, sai suka samu wurin wuta. Suka zo wata zuma kuma inda irin Fulani ga zama haka, ita ma suka samu wata wuta. To sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan, kuma an ka kore matasa. Su ko Fulani sun kwana balle, sai ce suka koma. Sun koma jiya suka ce mun to su ma ba su ga mutum juna su ba. Da yamma sai kira ni cewa sun ga kawo mutum ɗaya an kashe shi. Yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga kawo mutum ɗaya, dama mutum biyu ba su gani ba.
Bisa ga la'akari da irin hasarar da ake samu a duk lokacin da aka samu irin wannan yamutsin, ya samu hukunta ke ta yin faɗi tashi wajen magance aukuwar matsalolin. Kamar wani kwamiti da wani shiri da ke samun tallafi daga Bankin Duniya mai suna L-Press ya yi ruwa ya tsaki wajen farfaɗowa da shi tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto. Sirajo Abubakar shi ne jami'in gudanarwa na wannan shirin na L-Press a Sokoto.
Wannan kwamitin an farfaɗo da shi ne duba da yanayin da ake ciki na rigingimu da ake fama da su na faɗace-faɗacen manoma da makiyaya. Kuma wannan kwamitin aikin su babba shi ne ƙoƙarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su, domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo faɗace-faɗace tsakanin makiyaya da manoma su ne hanyoyin da ke abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyayan, shi ne manoman suna shiga cikin makiyayin ne, ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa. To wannan kwamitin zai taimaka ne ya gano inda waɗannan matsalolin suke, domin shi kuma project ya samu damar da zai shiga waɗannan wuraren da aka gano matsalolin yayi ayyukan da za su kare ko kuma su hana waɗannan matsalolin.
Su kasu waɗanda wannan matsalar ta fi shahuwa kai tsaye, wato manoma da makiyaya, sun ce shirye suke su bayar da goyon baya da samun nasarar aikin kwamitin. Abdullahi Muhammad Bankano shi ne sarkin noman jihar Sokoto.
Daga farko dai a yi abinda za ni godewa za ni ga ita gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. Amma ita dai Elfres ne game da kokarin da suka yi na sake farfaɗo da wannan kwamitin wanda ya cikin daure akwai shi kuma yana ta aiki cikin daure akwai shi a tsohon suma ta farfaɗo shi gare mu mun muna godiya kwarai da gaske. Me yasa? Saboda a yi daman ko da yaushe hilla ni da manoma kana jin sun yi kilashi, hilla ni da manoma kana jin sun yi kilashi. To amma yanzu alhamdulillahi in ga an ga kwamiti to lalle ba za a samu kilashi nan ba. Don kamar mu manoma in mun kaga matsala gare mu ai wannan kwamitin za mu faɗa, su ma hilla ni suka samu matsala wannan kwamitin za su faɗa, sai su kira hilla ni da manoma su zamna su sasanta su ba tare da an cigaba da fitina har ta zama ta zuwa ba. Saboda haka alhamdulillahi wannan kwamitin muna da shi kuma in Allah ya so mu manoma kamar wanda su na ne suka gaya muku za su ba da goyon baya ga wannan kwamiti, ni ma ina ba ka tabbacin cewa manoma za mu ba da goyon baya ga wannan kwamiti sosai domin su yi wani aiki tunda aikin ya nuna a kamar shi.
A bangaren Fulani kuwa jagoran nasu ya bayyana cewa
sunana Shehu Aliyu Halkarma, kuma ga hali yanzu shugaban matasa ne kenan ya ce Allah na jiya Sokoto wannan kwamiti za mu ba shi haɗin kai 100% fiye da wanda aka zato, saboda mu ma kanmu abun ya ishe mu, muna son a zauna lafiya, za mu ba gwamnati haɗin kai duk abun da take nema na game da zaman lafiya, za mu ba da haɗin kowane lokaci, muna kiran su cewa su riƙe dabbobinsu lokacin da damuna ta taho, akwai wuraren da aka keɓe musu su tsaya lokacin da kuma aka damuna ta wuce, to lokacin da aka cire abubuwa sai su dawo kuma su ci abin nan na ohanin da aka ɗebe.
Shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kaucewa tashin-tashina a cikin jama'arsu. Akan hakan ne ma sa'in Dora Usmaniya Dr. Muhammadu Jaɗi Kilgori wanda ya maganta da yawun mai alfarma sarkin Musulmi ke tsokaci akan muhimmancin ɗaukar wannan mataki na hana rikici tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma.
To wannan gaskiya muhimmin kwamiti ne don abu ne wanda yake ya daɗe ana fama da shi kuma an daɗe ana ɗaukar matakai, amma dai abin ya yi wuya har ya ƙara ma ta'azzara.
Masu sauraro a nan za mu dasa yace wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashin rahoton zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu. Shirin masu kwata Muhammad Nasir, sai kuma Jule Leather Creation da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe da ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma ban da ruwa tushe na arziki, kuma ban da ruwa ya yi na cigaba, kar mu manta bayan shi ne ta da mu, kan da ne na arzikin.